إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da haɗuwa a wannan masallaci na cikin Abatuwa da ke nan Agege a Lagos. A wannan dare wanda shi ne daren Laraba daidai da lissafin 16 ga watan Rabi'u da Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai da 17 ga watan Satumba shekara ta 2024. A musulunci idan rana ta faɗi to wannan ranar ta wuce, an shiga sabon lissafi. Saboda haka daga faɗuwar rana Talata ta wuce, yanzu Laraba ake ciki in a musulunci. Wannan shi ne lissafin da yake a cikin karatu, amma na san ya saba da al'adar da muka sani. Su babu mamaki don wasu sun ji kamar wani abu ne daban, amma haka yake tun da. Don kaga aka ce daren sallah shi ne dare ana gobe sallah, daren juma'a dare, ranar Alhamis da dare shi ne daren juma'a. Haka ne ko? To haka ma yanzu ranar Talata da dare to daren Laraba ke nan. Amma a boko har yanzu a Talata ake, har sai an shiga 12 na dare. Wannan a boko ke nan. To wallahul musta'an. Ina so mana jawabi a taƙaice ne, ba wai dogon wa'azi ba, duba izuwa ga cewa lokaci ya riga ya ja, kuma malamai sun saba faɗin duk abin da zan faɗa, ba wani abu sabo da zan faɗa. Ina so mana tunatarwa ne game da muhimmancin ciyar da dukiya don addini, al-infaq fi sabilillah. Na san wannan zancen kullum ana yin shi, kullum ana mana nasiha cewa mu dinga sadaka, mu dinga kyautatawa, mu dinga sanya dukiyarmu a taimakon addini. Duk abin da aka ce addinin Allah za a yi wa aiki, to ko da yaushe malamai ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suna gaya mana cewa lalle mu sa dukiyarmu a ciki, saboda amfanin da hakan zai mana. Amma abin mamaki ko in ce abin wato takaici, so da dama shedan baya baro, kowa yana so ya yi rowar dukiyarsa, ko kuma ya tunanin idan an yi maganar taimakon addini to da suwa na ake masu arziki, da suwa na ake manyan masu kuɗi, ko suwa ne waɗanda suka saba taimakawa ba su san ciwon kansu ba, ko ba su san darajar dukiya ba. To wannan duka wato ruɗi ne na shedan da halakawa da yake mabawa. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah ya ce, ya ku musulmi, ku dinga ciyarwa daga arzikin da Allah ya ba ku, kar ku dinga jira har sai mutuwa ta zo ga ɗayanku, a lokacin zai fara ƙoƙarin ya za a yi sadaka, yana cewa ya Allah, ina ma da za ka jinkirta mini ko mun ƙarantar lokaci don in samu in yi sadaka in zama daga cikin mutanen kirki. Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. To mu kalli abin da ya ce in yi sadaka in zama daga cikin mutanen kirki. Kenan sadaka ɗabi'ar mutanen kirki ce, infaqi fi sabilillahi aikin mutane ne na gari, aiki ne wanda sai an yaƙi zuciya, amma yana samar da lada mai yawa. a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi yabna adam anfik unfik alayka ya kai dan adam ka ciyar da dukiyarka ni kuma zan ciyar da kai madadinta Allah ne yake ma dan adam wannan albishir haka a cikin alqurani Allah yace masal ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin misalin masu ciyar da dukiyarsu dan Allah madaukakin sarki kamar misalin kwayar gero ne ko dawa ambatat sab'a sanabil wanda aka shuka ta da ta tashi fitowa tai zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'at habba kuma kowanne zangarniya yana da dan kwayar gero ko dawa guda ɗaya wallahu yudayifu liman yasha wato in ka ciyar da kwandala mafi karancin abin da Allah zai ninka maka ita shine zuwa kwandala 700 in Allah ya so kuma zai kara har 700 har miliyan 700 jiba irin wannan babin lada da yake cikin ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masahabbai wata rana da dukiyarku da ta magadanku wace kuka fi so suka ce ya manzo Allah ba wani a cikin mu sai da ya zama ya fi son dukiyarsa fiye da ta magadansa ai haka ne a zahiri go kudinka ka fi son sa akan kudin matarka akan kudin danka akan kudin mahaifinka wannan ba su ne magada ba zaka ji ka fi son kudinka su karu ka fi son ka ci riba fiye da su su ci riba idan babanka yayi asara ba za ka ji damuwa kamar in kai kai asara ba idan matarka ta yi asara haka idan ɗanka ya ci riba ya samu wata riba mai gwaɓi ba za ka ji cewa kai kake da arziki ba kamar inda kai kace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai to ku sani wannan dukiya da kuke ajiyewa ba ita ce taku ba ta magadanci dukiyarka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ma akalta aw tasaddaqta aw labista fa ablaita yace dukiyarka abu uku ne abu na farko shine abinda ka sa a baki ka ci abinda ka dauka ka siya ka sa a bakin ka ci wannan shine arzikinka da zaran ka ci din nan kai asarar shi abinda zai bi jinin jikinka da tsoka da sauran su yabi sauran kuma yabi bayan gida shikenan kai asarar shi yace sai kuma abinda ka sanya sutura fa ablaita har ya kode ya tsufa ya lalace har ka yadda shi ko kai sadaka da shi ko ka kyauta da shi shi ma wannan kaga mai asarar shi sai kuma au anfaqta faqaddamta ko kuma wanda ka dauka ka ciyar da shi dan abin da zaka tara a lahira Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine iyakacin dukiyarka sauran fa na magada ne wannan shine ma fa in ka mutu ka bari in Allah ya so kuma suna iya su kare ma kafin ka mutu sai da a dinga labarin cewa dawa na fa yayi arziki a kasuwar nan dawa na a garin nan babban attajiri ne ce kai duniyar nan tana da ban mamaki kar ka maba shi ba to wannan abin da ka bari wa magada ko ya kare a hannunka kuma bata tsaya iya nan ba hisabi yana jiran ka akan game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani dan adam da zai daga kafa daga firin taron alkiyama ya tafi wuta ko aljanna sai ya mai wasu tambayoyi guda hudu wannan tambayoyin guda hudu compulsory ne kowa sai an masa daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi mali za a tambaye shi game da dukiyarsa min aina iktasaba aina ya samu wa fi ma anfaqa kuma yaya kashe ta sannan sauran dukiya kuma da ka bari a tattara ta a rabawa magada Aliyu na Mangi yana cewa a cikin waƙensa dukiyarka a tattara ta tsaf a rabawa iya da mata sanda ko kaka tattaro ta ba kasan tsuguno ka huta gashi ka zama ba da kokobo ba yace da abin da ka tara a duniya bayan ka rasu haka za a zo a yi lissafi keke da keke a raba ma ƴaƴa da mata da sauran masu haƙoƙi kai kuma sanda kake raye kake kokarin sai ka tara ta dinnan baka iya zama ka hutawa rayuwarka baka iya ci, baka iya sha, baka iya hutawa, ba dare ba rana, kai ne safara, kai ne kwadago, kai ne kasuwa, wani ma har yayi abinda ya saba wa shari'a, yayi mugunta, yayi zalunci, yayi babake re, ya ci riba, ya ci haram, ya ci na Allah isa, duddan dai ya tara. Amma yanzu ka zama a cikin kabarinka babu ko sisi sai tsabara gel lissafi kwakuduba saboda ka dukiya da muke ganinta jama'a jarabawa ce da Allah yake yi wa mutane ya ga ya za su kamar yadda Allah yake wa jarabawa da talauci ya ga ya za su wana blukum bisharri wal khair fitna wa ilayna turja'un Allah yake muna jarabta ku da arziki muna jarabta ku da talauci muna jarabta ku da lafiya muna jarabta ku da rashin lafiya muna jarabta ku da koshi muna jarabta ku da yunwa wasu ma suka ce alkhair anan din kawai dukiya ne ma domin Allah yana cewa wa innahu li hubbil khairi ay li hubbil mali la shadid shi dan adam yana da tsananin son dukiya wannan dabi'a ce ta dan adam dan uwa masu albarka na soshi da suke magana akan muhimmancin ciyar da dukiya kuma suke tsoratar da mu akan hadarin in sanya dukiyarka addini suna da yawa sosai ba zai yi a dan wannan kankanin lokacin mai ta kawo su da yawa da yawa ba mu dai sani na farko tukunin dukiyar ta Allah ce shi sai ya ce wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sanya ku masu wakilci a kanta Allah ya sanya wasu wakilci game da shugabanci rana alkiyama su za a tuhuma game da abin da ya shafi gudanar da al'umma su za a yi wannan lissafin shugabanni tun daga ciyamomi da ƴan majalisa har zuwa shugaban ƙasa tun daga shugabannin kasuwanni da ƙungiyoyi da duk wani wanda yake da wasu mutane ɗaya biyu uku a ƙasansa rana alkiyama sai an mushi hisabi akan jagorancin da ya musu akwai wanda Allah ya sa musu wakilci akan ilimi su ne malamai suma abinda Allah ya karan ya sanashe su wajibi ne su faɗi gaskiya su bada amana ilimin su su yi aiki da shi su faɗa don Allah da sauran abinda aka rataya a wuyansu na haƙoƙi in ba su yi ba suma hisabi yana jiran su to rukuni na uku su ne masu kuɗi su kuma su Allah ya wakilta don su ɗauki ɗawainiyar larurorin addinin sa da bayinsa ta fuskar tattalin arziki suma Allah zai musu tambaya akan wannan saboda dole kowa ya san cewa akwai lissafi a kansa so kuma mu kuma sauran talakawa ya ayyuhan nasu kowa ya ji da kanshi amma su waɗannan za su ji da kansu kuma za su ji da abinda Allah ya ɗora musu namu wani talakawa a saboda haka wato dukiya da muke ganinta wani abu ne wanda an baka bai zance ne kamar aljanna on a golden plate ala tabaqin min zahabin idan kai kyakkyawar mu'amala da ita kamar yadda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum akwai wasu mala'iku waɗanda suke saukowa daga sama su zo duniya suna yawo suna addu'a suna cewa allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa ya allah dimme ciyarwa Allah madaukakin sarki ka maye masa wanda kuma yake rowa Allah madaukakin sarki ka hana masa wanda yana cikin Bukhari da Muslim daga hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda idan muka kalli rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da zawowarsa Madina da irin darajar da wasu daga cikin su suka samu suka samu fifiko akan sauran sahabbai za mu ga cewa waɗanda suka ciyar da dukiya don Allah sun samu wannan daraja sosai su Abu Bakrin su Sayyidina Usman su Abdurrahman dan Auf da makamantansu waɗannan attajirai wanda kuɗinsu ya zama cewa da shi aka yi ta yi wa musulunci hidima sai suka samu daraja a wurin Allah suka samu kima a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau ake labarin ɗaukakar su ba wai sun fi kowa yawan sallah ko yawan karatun alqur'ani ko yawan kuka in ana wa'azi ba amma dai sun dage wajen ciyar da dukiyarsu don Allah har shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin rausuwarsa yake cewa babu wani wanda dukiyarsa ta muna amfani irin yadda dukiya Abu Bakar ta muna amfani ma nafa'a mali ma nafa'a ni malu ahadin ma nafa'a ni malu Abi Bakar yace saboda haka a kulle duka kofofin da ke masallaci amma a bar na sayyidina Abu Bakar da kowa yayi kofa ya bullo daga gidansa ba sai ya zo mengeje shi go masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kofa kawai ya fasa bullo sitin gidan shi sai annabi ce duka wannan wurin a tushe shi amma Abu Bakar abin mai na shi saboda wannan alfarmar da yake da ita kalli sayyidina Usman radiyallahu anhu irin yadda ya ciyar da dukiyarsa har annabi ya ce masa daga yau Allah ya ce a gaya ma ko kayi wani zunubi to ba komai duk da haka fa bai ce bari ya fara shargallarsa ba ta kaddara inda wani ne za ka bashi wannan assurance din ai dai ga wace irin badala zai kama kuma ko shi bai haka ba aka ce mishi duk abin da yaso yana iya yi kalli as-sayyida khadija radiyallahu anha wannan mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwar gidansa da irin yadda ta dage wajen taimakon addinin dukiyarta Nabi sallallahu alaihi wasallama baya mantawa da ita har bayan ta bar duniya kullun yana cikin yi mata addu'a yana cikin ambatanta yana cikin ziyarar danginta saboda darajarta a cikin musulunci me yasa mata wannan daraja daga ciki akwai ciyar da dukiyarta don addini har wata rana yake ga ma Fatima yace Allah ya gaya mini ya gina ma mamanki Khadija gida a aljanna wanda la sakhaba fiha fihi babu hayaniya a cikin gidan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da falalan al-ash'ariyun mutanen kasar Yaman su Abu Musa al-Ash'ari yace waɗannan mutane na ne makusanta na ne da aka bincika meye halayensu sai aka same su sun kai matuƙa wajen ciyar da dukiyarsu don Allah su sun wayi gari daga cikin al'ada da suke a garinsu duk da aka yi tunanin ko aka ji labarin cewa akwai ƙarancin abin hannu a gun mutane talauci ya shigo ko yunwa ko abincin hannun mutane ya ƙare na gona bai zo ba to sai su zo tsakiyar gari sai a baza wani bargo ko abin nan haka sai kowa ya ɗebo duk abincin da yake da shi a gidan shi zai zuba wajen a tara duka abincin mutanen ƙauyen a waje guda wanda yake da buhu goma ya kawo metiya ɗaya ya kawo wanda bai da komai ya zo ya lunguma hannun shi yana kallo idan aka haɗa abincin gaba ki ɗaya sai a kirga yawan magidanta sai a raba musu daidai wa daidai wanda ya zo da buhu goma watakila ya koma da rabin buhu gida yadda kowa zai ɗauki rabin buhu shi ma haka zai ɗauka ya koma al'ada su ce haka suke yana daga cikin abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son su al-ash'ariyun kalli mutanen Madina al-Ansar yadda Allah ya yabe su yadda Allah ya ce ya yadda da imaninsu walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli Allah ya ce waɗanda suka mallaki gidan Madina kuma yadda suka mallaki Madina kowa ya yadda garin su ne Allah ya ce wal imana haka ma suka mallaki imani imani ma nasu saboda mene saboda ciyarwa da suke yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سنة شيروا زوجي السبات جن كاشي كو كاما سنة في بيتا با وانسو أكن كنسو ويتبع غنون إرن أبن دسكي با أتبع غنيبا متاني سبرو غرورو انسو سزو واندى ريغد كيش كوي يأسو واندى ولكي كوي لا سباش جدا su bashi jari su bashi rumfar kasuwa ba su tsaya a nan ba ma kuma su raba matansu su saki matansu su ba su sabura haka suka yi musu kuma har duniyarsu ta ƙare har suka ƙare gabaki ɗaya ba a taɓa samun labarin wani mutumin Madina ya yi wani muhajiri gori wata rana ya ce mu da muka taimake ku a nan garin kun zo yanzu kuna wulaƙanta mutane ba nan kuka zo cikin yunwa da talauci ba ba mu kuka muku alheri ba basu taɓa musu wannan gurin basu taɓa nuna kuma wato damuwarsu su damuwarsu kawai da suka taɓa nunawa shi ne
lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin Makka da yaki suka ji tsoron kar ya ki dawowa shine hankalinsa ya tashi cewa to wannan mutumin dama ya dogarin mu ne saboda an kishi a garin su yanzu Allah ya bashi dama ya bude garin ya zama garin musulunci karfa yace ba zai dawo ba su da Musa kawai kenan daka suka je suka fara meeting suna cewa to yanzu ya gani yace ba zai dawo ba har labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce musu ku kwantar da hankalin albaytu baytukum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum yace ku kwantar da hankalin ku gidanku shine gidana rayuwar ku ita ce rayuwata mutuwar ku ita ce mutuwata haka wata rana wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yaki aka samu dukiya a Hunain ya dinga diba yana ba Qurayshawa su bai ba su ba su mutanen Madina bai ba su ba sai aka samu wasu dan adanci sai ya ja su sai suka ce to kun ga duniya kenan wannan mutumin yanzu waɗannan kafiran na Makka da suka musulunta kwana-kwanan nan ga takobinmu bata bushe daga jinin su ba mu ka taimake shi a lokacin da suka kishi amma yanzu tunda ƴan uwan shi ne na jini kaga suna musulunta ya fifita su akan mu wannan wasu ne kawai suka faɗa ɗai-ɗai wa haka zance ya juya ya juya har ya koma kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya nan da nan yace aje ayye kuwa a tara mashi duka ansar yace kada wanda ya shigo wurin taron in ba ba ansari ba sai kuma Abubakar Siddiq shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar suka fuskanci ansara wannan yace naji abin da kuka ce da gaske ne kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza suka yi shiru yace ma wani cikin su wani kai yi magana a madadin su yace gaskiya ne manzo Allah da gaske ne wasu cikin musun fara yace to kai kana da ra'ayin su yace ya manzo Allah ni ma ɗaya ne daga cikin mutanen garin mu ba mamaki na ji irin wannan a zuciyata amma ma'azallahi ni ba zan faɗa haka ba annabi ya ce ba komai ai kuna da ƴancin ku faɗa kun ga daman ma ku yi mini gori ku ce eh an kore ka a garin ku ka zo mun taimake ka baka da sojoji baka da makamai mun baka sojoji mun baka makamai baka da kariya mun baka yace kun ga dama kuna da ƴanci ku mana wannan gurin suka ce wallahi manzo Allah ba za mu yi maka wannan gurin suka kama kuka suna tuba annabi yace Allah ya yafe mu Allah kuma yace in gaya muku yana kaunar ku yace kuma inda za a raba mutane gari gari kungiya kungiya da ni sai dan shiga kungiyar ku to a lokacin ne ma yake cewa duk duniya ina horan musulmai cewa su kaunaci ansaru babu mai kaunarsu sai mumini babu mai kinsu sai munafiki yace kuma bayana za ku fuskanci san kai za a yi muku ba bakere a mai da ku baya yace amma ina horan ku da ku yi hakuri hakuri suke ni ranar alkiyama a bakin tarki na to kaga wannan dan kuskuren da suka yi ma sai ya kara musu martaba abinda suka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar wannan kuskuren to al ansar haka suke da wannan martaba amma in ka duba me ya samu musu da martaba su shine infaki din nan ciyar da dukiyar su don Allah saboda haka masu wadatar cikin mu da waɗanda Allah ya ba su abin hannu su sani da cewa babu abin da za su yi su mori wannan dukiya fiye da su ƙoƙari su ƙaddama ta zuwa ga lahira to amma fa abin bai tsaya iya su ba mu ma talakawa da sauran ya ayyuhan nas ba daidai bane mu ce to ai mu ba ruwa mu talakawa ne su dai sahabbai din yadda waɗannan masu kuɗin suke bayarwa kuma haka talakawa su ma suke bayarwa da irin abin da za su iya ka'ida alqur'ani shine liyunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu fayunfiq mimma ataahu Allah saboda haka akwai talakawa waɗanda ba su da kuɗi akwai ahli suffa masu kwana a masallaci amma su ma ba su fasa infaki ba su ne suke zuwa su yi dako su yi kwadago su yi barema dan su samu dan abin da za su kawo yayin da wani yake kawo duka dukiyarsa ko rabin dukiyarsa su kuma su kawo kamar cikin tafin hannu na dabino ko wani abu makamancin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sa musu albarka kuma har yake cewa wannan dan abin da sahabi zai ciyar na cikin tafin hannunsa ko rabin mudu na dabino ladan shi a wurin Allah ya fi ladan wani mutum daban wanda ba sahabi ba ko da zai yi sadaka da girman dutsen Uhud na zinariya. Saboda abin da yake so da mu shine kowa ya yi kokari ya ga cewa ya sanya wani abu na taimakon addini a cikin dukiyarsa. Karka ce ai sai masu kuɗi, ai sai alhazai, sai attajirai, sai manyan 'yan siyasa, sai masu faɗa a ji, a kai ma da kake ganin ka matsayin gama garin musulmi, kai wa kanka tanadi gwargwadon hali. Kuma ɗan abin da ka bayar ɗin nan dai ka sanya ikhlasi, to yana iya fin na wancan mai yawan babu ikhlasi. Shi Allah innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah yana kallon zuciya ne, tsarkinta da nagartarta da kuma irin aikin da aka yi ya dace da aikin da Allah ya ce yi. ‘Yan uwa masu albarka, babu shakka kamar yadda muka ambata cewa ciyar da dukiya don Allah wani abu ne wanda yake muhimmi ƙwarai, wanda kuma idan babu shi addinin Allah ba zai tafi ba. Allah ya tsara wannan addini ya zama cewa da dukiyar musulmi za a ɗaga shi tun a can farkon al'amari. Kamar yadda muka ji, musulunci ba yi da wani budget, ba yi da wani mineral resources da yake dogara da shi. Su dai musulmi ne suke kukutawa su fitar su sanya a yi addini. To kuma haka kalla yanzu ka gani, yanzu a wannan ƙasar tamu ta Najeriya komai yana da budget a arzikin Najeriya, amma banda addini. A yi budget da security, a yi da police, a yi da health, a yi na education, a yi ma na abin da ake ce ma overhead, wato kawai kuɗin kashewa, kuɗin shan shayi da cin shinkafa da hawa jirgi da saya ma 'yan majalisa motoci da canza musu kayan ɗaki da biya ma 'ya'yansu kuɗin makaranta, duk wannan yana cikin budget. Amma babu budget ɗin musulunci. Za ka koda ma'aikatan gwamnati ka je din da ka ga wani waje aka ware aka ce nan masallaci ne, ko a cikin makaranta, ko a asibiti, ko a wata ma'aikata, za ka ga cewa an gama gina makarantar gaba ɗaya ko ma'aikatar, amma ba a gina masallacin ba, saboda bai cikin budget. Sai an samu musulmi a wurin masu kishi, su ne za su cire kuɗin aljihunsu su gina masallacinsu, ko kuma wani babba ya yi amfani da girmansa in yana kishin addini ya bi ta bayan fage ya gina. Amma dai a cikin expensive ɗin wurin babu wannan lissafin. Babu siyan fetur na janareto, babu siyan sola, babu canza da duma ko laspika, babu albashin liman, babu albashin malaman islamiyya, duk wannan baya cikin lissafin gwamnati. In kaga ta kawo wannan, to ta kawo ne saboda tana neman ƙura'a, amma ba wai dan yana cikin lissafin aikinta ba. Saboda haka ashe abin yana hannunmu ne mu musulmai duk inda muke. Kuma idan mun yi, mu ne za mu amfana, mu ne za mu samu wato kyakkyawan yanayi wajen ibadarmu, mu za mu samu da musuluncinmu kwarjini, mu za mu ji natsuwa a sanda muke ibadarmu, sannan kuma mu za mu samu ladan alahira. In mun ciyar, mu ne za mu mora, idan mun yi rowa, mu ne za mu yi asara. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. الله يتدو أن يروى تكنش يتشوتا الله شيني مي أرزكي هو كما هوني فترمما سبق آتا إزوا غا الله. سورة كإنا وكينا نسيها أكرم فرقو يكما دكنا يأوا دي كسرانا كيس أيكو دي بايرا سورارا تيوا مجيس أوران الله مجارة أبي أرمو مسمن تونا من جانبه ta fuskar wato mu'amalar mu da musulunci wajen taimaka masa. In an ce a bada taimakon addini, to yi kokari kaga ka bayar din. Kada mu zama marowata ko masu kyashi, ko kuma wanda zai dauki wani mummunan abu ya bayar. Wala taymamul khabisa minhu tunfiqunahu walastum bi akhidhihi illa an tatqu minhum tuqa. Walastum bi akhidhihi. Illa an tughmidu fi. Allah ya ce kar ku dinga nufatar wanda yake al-khabif mummuna. An ce a bada sadaka sai ka nemi wata tsohuwar naira 50 wanda an kasa gane ma 50 ce ko 20, kai ma da haka sai ka duk kunkure ta haka baka so a gani, sannan za ka wurga wanda ba ta ansuwa a nan Lagos. Walastum bi akhiri, kai inda kai za a ba, ba za ka ansa ba, da za a ba kai wannan kuɗin ba za ka amsa ba. sadaka ka cire mai kyau ka bayar Allah zai baka mai kyau Allah dama dukiyar shi ce yasa ka wakilci akai kuma yace ga inda zaka saka ta ina fatan wannan ya zama tunatarwa gare mu kamar yadda na ambata tun farko babu wani abu sabo da bamu sani ba waɗannan ayoyi da hadisi da maganganu mun san su muna karanta su muna jin su wani ma anan yanzu aka ce wannan jawabin sai yayi wanda yafi wannan fasaha da ratsa jiki da kawo abin nan ka'idojin da na so shi dan haka ina wa kaina nasiha da tunatarwa da kuma ƴan uwana duka gabaki ɗaya musulmi musamman a wannan wuri da muke zaune cewa mu dage wajen ciyar da dukiyar mu dan addinin Allah kuma mu yi da ikhlasi kuma mu dinga addu'ar Allah ya karba domin alkhairin gare mu zai koma insha Allah da wannan takardun jawabi nake cewa nagode kwarai ga wannan dama da aka bani dan yi muku wannan nasiha Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah kuma ya karba mana abin da yake daidai da kuma gafarta mana kurakurai ya sa mu gama lafiya sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi